sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu haron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau Laraba 15 ga watan Yuni shekara ta 2016 daga nan gundumar Colombia tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin kuna tare da mu a daidai wannan lokaci a fara da jin kanun labarai.
Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa jiya Talata cewa kashin gillan nan da aka yi a Amurka mafi muni wani matashi ne ya aikata shi wanda yake mutum ne mai tsatsauran ra'ayi. A kokarin ganin an karfafa gwamnatin kasar Libya musamman akan shigowar makamai da bazorsu ga hannun yan ta'adda, kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki mataki akan wannan lamari. Hukumar Lafiya Duniya ta ce taro irin wanda za a gudanar mai tarin jama'a na gasar Olympic wanda za a yi a ƙasar Brazil ba zai zama tilas yake tattare da barazanar bazuwar cutar Zika ba.
To a gaishe ka.
Ya ba da cewa a ɗauko da Federal Reserve a ba da tirela 70 da mutanen Adama saboda ya sani don wannan matsalan da aka shiga kusan shekara biyu mutanen mu ba su yi noma ba.
Wani wakilin gwamnatin tarayyar Najeriya bikin meka tirela 70 na kayan abinci ga al'ummar jihar Adamawa. A Niger gwamnatin kasar tana aza koma bayan kudaden shiga da gwamnati take fuskanta kan cin hanci da rashawa bangaren jami'an custom. Ana kira gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wata hukuma da za ta kula da yankuna da suke kewaye da birnin Abuja. Akwai shirin demokradiyya yau sannan ku ji karatu daga Al-Qur'ani mai girma. Yanzu ga labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa jiya Talata cewa kashin gillan nan da aka yi a Amurka mafi muni wani matashi ne ya aikata shi wanda yake mutum ne mai tsatsauran ra'ayi. Obama ya ce kawai yanzu masu bincike ba su samu kowane dalili da ke danganta makashin da wata ƙungiyar ta'adda daga ƙasar waje ba. Ya ce shi wannan saurayi Umar Sadiq Martin haifaffen musulmin Amurka ne ɗan shekaru 29 da haihuwa ya aikata wannan aika-aika ne a ranar Lahadi a gidan rawan kungiyar mawartan jinsi guda wato ƴan ludu da madugo da ke birnin Orlando da ke jihar Florida a nan Amurka. Mutum dai ya samu nasarar kashe mutane har 49 kana ya jima 53 rauni waɗanda 6 daga cikinsu yanzu haka suna nan rai ga Allah. A cikin jawabin da shugaban Obama ya yi bayan taron inganta matakan tsaro tare da duba abin da ya faru a birnin na Orlando da kokarin da kuma Amurka ke yi na ganin ta durƙusar da ƙungiyar ISIS a ƙasashen gabas ta tsakiya, Obama ya ce mutum ya samu wannan mummunar aƙida ce ta amfani da hanyar sadarwar intanet. Shugaban Obama ya ce jami'an tsaron Amurka na nan na iya bakin ƙoƙarinsu domin ganin an daƙile ko irin wannan al'amari. Sai dai Obama ya bayyana irin wahalar da ke tattare da gano ire-iren waɗannan mutanen kafin su kai ga aikata wannan ta'asar. Sai dai tun farko babban jami'in tsaron cikin gida Chief J. Johnson ya yi kira da a samar da dokar mallakar bindiga sakamakon ganin abin da ya faru a Orlando. Ya ce yanzu haka dai mahukunta na nan na ci gaba da tattara bayanai game da rayuwar shi Martin.
A kokarin ganin an karfafa gwamnatin Libya musamman akan hana shigowar makamai da bazuwar su ga hannun yan ta'adda, kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki mataki akan wannan lamari. Jiya Talata kwamitin ya umarci sojojin ruwa na ƙungiyar tarayyar Turai da su dakatar da duk wani jirgin ruwa da zai shiga ko fita a ƙasar ta Libya domin yi masa binciken ƙwaƙwaf kuma su ƙwace duk makaman da suka gani wanda zai shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Wannan matakin dai zai faɗaɗa aikin ƙungiyar tarayyar Turai da take yi a wannan yankin wadda tun a shekarar baya ne take ƙoƙarin ganin ta hana fasaƙorin da ake yi a tekun Mediterranean. Jakadar Faransa kungiyar tarayyar Turai François Delattre wadda shi ne gabatar da wannan kujerin a wajen taron ya ce ba shakka wannan zai shawo kan matsalar tsaro da kuma canjin yanayi a ƙasar ta Libya. Ya ce suna sane da cewa kaucewa dokar mallakar makamai ba abin da yake haifarwa ga ƙasar sai ƙarin rashin zaman lafiya da kuma ƙarfafa harkokin kungiyar Daesh wato ISIS wacce take babbar abokiyar gabar kungiyar tarayyar Turai. ya zaka dai wannan matakin ya umurci sojojin ruwa su binciki duk wani jirgin ruwa da ya shigo cikin ruwan kasar kuma muddin suka samu makamai ko wani abu makamancin haka wanda ya kare dokokin mallakar makamai to sojoji su kwace su kana su karkata akalar jirgin da matukansa a duk tashar jirgin da ya dace akai jirgin
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amerika dake nan birnin Washington DC Hukumar Lafiya Duniya ta ce taro irin wanda za a gudanar mai tarin jama'a na gasar wasan Olympic wanda za a yi a kasar Brazil ba wai tilas ne yake tattare da barazanar bazuwar cutar Zika ba. Kwamitin gaggawa na hukumar ta WHO ya yi wani taro a jiya Talata domin duba hadarin da ke tattare da bazuwar wannan cutar a kasar da za a gudanar da wannan taro musamman a birane irin su Rio de Janeiro. Yan kwamitin suka ce kamuwa da wannan cutar ga kowane mutum duk iri ɗaya yake ko wajen taro ko kuma mutum yana shi kadai. Suka ce kuma ana iya yin rigakafi tun kafin kamuwar cutar. Hukumar ta ce hadarin da ke tattare da bazuwar wannan cuta dai ba wani mai barazana ba ne, sai dai kuma da yake za a gudanar da gasar na Olympic a cikin watan Agusta ne, kana za a kuma yi nakasasu a cikin watan Satumba wanda kila hakan zai iya zama baza cutar. Za a gudanar da gasar gasar ne a cikin lokacin sanyi a kasar Brazil wanda kuma barazanar bazuwar cutar kalilan ne. Haka kuma hukumar ta WHO ta ce mahukuntan kasar Brazil din nan na iya bakin kokarin su domin magance wato yawaitan sauro a kasar.
Bayan sa'o'i 24 ne da suka wuce jan jarida dake daukar labarai a fadar White House ta shugaban Amurka suka tambaye kakakin fadar ta White House Josh Earnest ko me zai ce akan sukar da dan takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Republican Donald Trump shi da sauran yan jam'iyyar suke wa shugaba Obama na son ko da yaushe yana son ya zamanto mai burge mutane a kalamansa a siyasance suna cewa me yasa bai iya furta kalaman tsageran addinin Islama ko kwatankwacin haka. Trump da sauran jama'a sun sha fada suna nanata ba yadda za a aika iya murkushe abokan gabanka sai har ka gane da wa kake fada ne tukuna. Sai dai Anis ya yi watsi da wannan zargi yana cewa wannan ba magana bace da za a bata lokaci ana mayar da martani a kanta. Yace shugaba na da manya-manyan kalubalen da ke gabansa da yafi wannan maganar muhimmanci. Shugaba Obama dai ya tsaya akan bakarsa na dabaru da gwamnati ke dauka na ganin sojojin Amurka sun samu nasara wajen murkushe ƴan kungiyar ISIS. Shugaba Obama ya ce menene amfani da wannan lafazi zai haifar ko ya canza. Yace ko yayi amfani da kalamin da suke so yayi da shi ko a wannan ma ba zai hana ƴan kungiyar ISIS su daina kashe Amurkawa ba ko akwai wasu matakan soja ne da fadin hakan zai taimakawa. Yace babu wani abin da hakan zai canza. Labaran duniya kai da aka gamaji daga nan sashen Hausa na Murya Amurka nan Washington DC. To madalla gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada gudumar kayan abinci daban-daban da yawan su ya kai manyan motoci 70 ga al'umar jihar Adama a zaman tallafi saboda karancin abinci da al'umar suke fuskanta saboda rikicin Boko Haram a ƴan shekarun nan. Sakataren gwamnatin tarayya Babacin Lawar wadda wani hadimin shugaban kasa Ibrahim Bafetal ya wakilta ne mika gudumar ga jami'an jihar.
Tun farko da yake mika kayakin tallafin sakataren gwamnatin tarayya wanda hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare Honorable Ibrahim Bafetal Hassan ya wakilta ya ce burin gwamnatin kasar ne na ganin ma an share wa al'umman waɗannan jihohi hawayensu musamman a wannan lokaci da al'umman kasar ke fama da matsalar tattalin arziki.
Mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da cewa lallai ya san cikin matsala ta rashin noma da mutanenmu suka yi a waɗannan jihohi da wannan abun ta shafa, don haka shi shugaban kasa ya ba da cewa a ɗauko daga Federal Reserve a ba da tirela 70 ga mutanen Adama saboda ya sani don wannan matsalan da aka shiga kusan shekara biyu mutanenmu ba su yi noma ba. To idan ku ba su yi noma ba, shugaban kasa ya san lallai dole suna bukata taimako ta bangaren kayan abinci. Wannan shine na farko cikin ababa ɗaya da shi shugaban kasa
shi ko da yake karban kayakin tallafin mukaddashin gwamnatin jihar Adamawa Honorable Matis Babale ya mako bai na irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu musamman ma ga al'ummomin da ke koma yankunan su da Kwato
saboda kun san cewa Adamawa tana cikin wayannan jihohin da suka samu wannan matsalan wancan shekara mutane ba su iya zuwa gona ba to kun sani wancan satin da aka ce shi gwamna ma da kansa ya samu wasu abinci da sugar ya tura zuwa Howard level to yanzu abin da shi president yayi mu dai samu ce ubangiji Allah ya biya shi kuma muna so mu gode masa
sau tari ma dai jama'a kan koka ne da cewa irin wannan taimako bai kai wa gare su to kome wakilin da aka tura a wannan karon ke cewa Mr. Kiratus Dallatu na mako cikin wakilin da suka bi kayakin tallafin a madadin jama'an karamar hukumar sa yace ko za su yi adalci wajen raba kayakin
amma wannan abin shi da zo na da magangan da shi gwamnati yayi da wanda ya presentation shi saka shi da government za mu je mu yi amfani da shi za mu yi aiki za mu raba ma kowa da kowa ko da samu abincin nan kuma za yi amfani da shi ubangiji Allah ya taimake mu ubangiji Allah ya ba mu shugaban kasa lafiya ya dawo ya ci gaba da aikin shi
ko da yake tuni aka fara komawa to amma kuma da alamun wasu yankunan ma ba za a samu daman soma noma a bana ba wanda ko hakan ma ka iya jawo karancin abinci Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
ya ubangiji sarkin baiwa
yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda ministan kudin kasar Seydou Sidibe ya ga majalisar dokoki cewa koma bayan kudaden shiga da gwamnati take fama da shi hakan ya ta'allaka ne kan cin hanci da rashawa tsakanin jami'an custom bayani da kungiyar ma'aikatan custom karkashin jagorancin kanal Mummini bana ta musanta a wani taron manema labarai da ta kira
yana cewa wannan ragewar kudin da aka samu duwane da hannunsu a ciki tunda yana cewa kwanakin baya sun samu saduwa da wa'ansu 'yan kasuwa wanda suka ce mishi a maradi akwai kaya da ke shiga cikin Nigeria su 'yan kasuwa in sun zo rabin kudi da suke biya duwan suke ba su rabin kudi kuma sai a sa a cikin arjihun gwamnati kenan in aka lura kamar rabin kudi duka duwane ne suke nan ga cinsu Alurke zancen wannan ba haka ba yake.
Dama dai babban daraktan ma'aikatar awon kaya Kanal Isaka Asuman a ƙarshen wani taro da suka gudanar a ƙarshen watan jiya ya bayyana daukar matakan hana ƙetare iyakokin Niger da wasu kayayyakin da suka hada da man girki, tumatirin kwankwo, shinkafa da suga gari, sakamakon la'akari da yadda wasu ke amfani da wannan hanya don fasa kwabrin wasu kayan na daban.
L'État a pris la décision de suspendre le transit de ces marchandises.
Sai dai kuma kungiyar jami'an duwan ta ce matakin ya gagara zartarwa daga hukumomin kasar ta Niger.
A lokacin da ministan yake cewa a can gaban majalisa sun dauki doka na hana wannan kayan su shiga cikin Nigeria dan suna so a bar fraud. A wannan lokacin ne kuma muka ga ministry yayi wasika ya aika a Direction General ta duwan. Wasika cikin wanda yake cewa wa'annan kaya kuma ya kamata a dinka barin su suna shiga.
A washegarin kafa sabuwar gwamnatinsa, shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya bullo da wani shirin da aka yi wa suna da Operation Bulala domin farautar mahandama, sai dai da alama ma'aikatan duwan basu gamsu da yadda shirin ke tafiya ba.
Kun gani kamar abokan mu duwane da yawa sai a kiranye su a yi zargin su da wani laifi. Alorke babu prahuma da sun yi laifin.
Bayanai daga tashoshin awon kaya daban-daban sun yi nuni da cewa ana fuskantar cinkoson motoci shake da lodin kayan da ba a samu aunawa ba a dalilin sabbin matakan dakile fasa kwabrin da hukumomin suka dauka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wata ma'aikata ta musamman wacce za ta lura da ɗawainiyar samar da kayan more rayuwa ga garuruwa da suke kewaye da birnin Abuja babban birnin ƙasar. Senata David Umaru mai wakiltar jihar Niger majalisar dattijan ƙasar shi ne ya yi wannan kira a wani taron manema labarai da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da rahoto a kai.
Muna nema kirkiro wani hukuma ne wanda zai lura da matsalolin da suke da shi suke fuskanta. In ka duba za ka cewa yawancin mazaunin wanda suke aiki a Abuja suna zaune ne a irin wannan wuraren kuma ba abin da ake yi domin a ƙara bada kamar misalin ruwan sha da hanyoyi wanda zai rage wahalan da jama'a ke sha da kuma wasu matsaloli da suke da shi domin yawan mutane.
To shi ma dai shugaban kwamitin labarai a majalisar dokokin jihar Niger Honorable Shaibu Liman Iya wanda dan yankin Sulajani mai makwabtaka da Abujan ya ce samar da ma'aikatar tana da amfani bisa la'akari da dimbin jama'a da ke zaune a yankin.
Dimbin jama'a da suke kwararowa zuwa Suleja suna zagaye da masarautar Suleja ma ita kanta gaba daya, amma duk kewayen masarautar nan babu inda ba za ka tare da jama'a da suka zo saboda albarkacin wannan wato headquarters na Nigeria ba. To kaga samun wannan hukuma
akwai ma'aikatar birnin tarayya Abuja wannan bata wadatar ba.
Da shekarun da suka wuce a baya musamman lokacin da FCDA take foundation level nata akwai taimakawa akwai tallafi da take bayarwa, amma yanzu duk wadannan abubuwa sun yanke.
A yanzu dai bayanai sun nuna cewa masu fafutukar neman wannan ma'aikata za su hada wata kungiya mai karfi ta musamman da ta kunshi 'yan majalisu da kuma shugabannin kananan hukumomin yankin har ma da gwamnonin jihohin da ke makwabtaka da Abuja domin ganin kwalliya ta biya kudin sabulu akan wannan fafutuka tasu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To a gaida Mustapha Batsari.
Gaya mutanen wannan jiha shi ne wannan bata gari da ake kiransu ɗan bola jari yawo suke suka mai da kansu mahauta sai su samu wannan dabbobin da suka riga ka mutu ko sun ci guba ko kuma wasu rashin lafiya ya kawo sai su zo su gyara sai mai jama'a.
Za ku ji wannan rahoton cikin shirin Hantsi can Anjuma. Kuna sauraron labarai da rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Yanzu karfe 1 da kusan minti 17 na dare. Yanzu ga shirinmu na gaba. Demokradiya a yau. Cikin shirin gwamnati tana da hurumin hana ɗan kasuwa kora ko ɗaukar ma'aikaci? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a sauraronmu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Gwamnatin ƙasa kamar Najeriya tana da hurumin ta hana kamfanoni masu zaman kansu korar ma'aikata idan ba su da buƙatar su. Muna wannan tambaya ne domin rahotanni suna danganta wata barazana da aka ce ministan kwadago na Najeriya Dr. Chris Ingige yayi gaban kuna da kuma kamfanonin sadarwa a ƙasar cewa muddin ba su dakatar da sallamar ma'aikata da suke yi kamar yadda ya bada umurni ba. To gwamnati tana iya kwace lasisin su na ci gaba da aiki. Ministan na kwadago yayi wannan barazanar ce a wani taron koli na kwadago a birnin Geneva kasar Switzerland makon jiya. Ministan ya ce ni ne ministan kwadago kuma zan kare muradin ma'aikata. Gashin fidar da Nasiru Ademola Hikaya ya hada mana.
Umurnin kada bankuna su rage yawan ma'aikata daga gwamnatin Najeriya ya samu turjiya daga bankuna inda tuni wasunsu suka kori ɗaruruwan ma'aikata daga aiki. Hakan dai bai wa ministan kwadagon Najeriya Chris Ingige daɗi ba, inda ya yi barazanar gwamnati ka iya janye lasisin bankunan da suka yi biris da wannan umarnin.
We cannot imagine that we have about half of our population unemployed and even those employed are unemployed.
Ingige dai ya ce gwamnati na kokarin samawa 'yan Najeriya aikin yi ne, inda ya ce kusan rabin al'ummar Najeriya ba su da aikin yi.
I intend to tackle this problem head on.
Zan fuskanci wannan matsala kai inda na in sai na ga kare muradun ma'aikata kuma ko za a dau irin wannan mataki? To ya zama wajibi ne bankunan su zauna da ma'aikatan su kullo da yanayin da ba zai zama an musguna ma'aikatan ba tamkar suna aikin bauta a kasar su. Jami'an bankuna dai sun dau matakin yin shiru kan wannan lamarin, inda na tuntube wani ma'aikacin banki da bai amince in bayyana sunansa ko daukar sautin sa kan na'ura ba, da yace ministan kwadagon ba shi da hurumin fito da wannan barazanar. Da koda hakan zai yi to sai ta babban bankin Najeriya da ke bada lasisi ga bankunan da kuma shimfiɗa yarjejeniyar hakan don lamura na kasuwanci da akan iya cin riba ko faduwa. Jami'in banki ya ce matsalar ta wuce gaban mayar da kudi zuwa asusu ɗaya na Baitul Mali da gwamnatin Buhari ta yi da hakan ya hana bankuna cin riba. Wannan da ya ce wasa wani lokaci ne mawuyaci da Najeriya ta auka. Na kuma bayan tattalin arziki inda misali a da'in banki na cin ribar naira 100 ne to yanzu tamkar yana cin ribar naira 50 ne. Hakan na nuna har dai bankunan za su bar korar ma'aikatan to sai dai su rage musu albashi da kashi 50 cikin 100. A tabarun tsohon ministan cinikin Najeriya injiniya Mustapha Bello suma bankunan sun auka yau abokan hulɗar su caji mai yawan gaske ajiyewa ko fitar da kudi da wasu hanyoyin da suka wuce gona da iri.
Yau an ciyo da wata sabuwa, an ce in ka aje kuɗi zuwa miliyan 10 za a caje ka kaza, sannan in ma ya wuce haka nan abin da za a caje ka ɗaya ne, da wato mai biliyan ɗaya ma da kai mai miliyan 10 duka abu ɗaya za a caje ka. Dadda waɗanda suke da ƙasa da ya kama daga naira 1 zuwa miliyan 10 nan za a baza shi. To kaga wannan ba a yi adalci ba. Sannan bayan nan kowane yunkuri kai za ka ga an caje naira 50, naira 100, naira VAT ga sunan bila adadi. Ni dai nayi magana da wasu manyan yan lauyoyi na kasar nan kuma sun ce mun bari su duba su kai su ga abin da za a yi, saboda me in mutane ba za su koka ba mu ma koka maimakon mutane a yi maganin wannan al'amari. In ba haka ba har kyali haka za su ci gaba da kawai cajin kawai ka wayi gari ka sada kai kayan ajiya kana tsammanin ga abin da kake da shi ka zo ka sada, ba haka bane.
Barazanar minista Ingigide ta shafi kamfanonin sadarwa da su ma kan kori ma'aikata saboda rage buga waya da mutane ke yi da hakan kan sanya su tafka asara.
Mun tambayi lauya Hassan Liman, gwamnati tana da hurumin hana bankuna ko wasu kamfanoni korar ma'aikata?
Wannan an san za a same ta ne a ƙarƙashin doka na ma'aikata na ƙasa, wato wanda ake abin da ake ce masa Labor Act. Za a same a cikin doka ta ma'aikata na ƙasa, wato inda in ɗan kasuwa ko kamfani ko kamfanoni masu zaman kansu masu tafiyar da kasuwanci a ƙasa da kuma su kansu ma gwamnati in suka ga cewa suna da ma'aikata, in suka ga cewa ma'aikatan da suke aiki a ƙarƙashin su ba za su iya ci gaba da aiki da su ba ko kuma ba sa buƙatar aikin su, ko misali kaman kamfani tana tafiyar da kasuwancin ta sai ta tarar cewa a yanzu haka ba ta samun riba, ba za ta iya biyan ma'aikatan nan albashinsu ko ta biya musu haƙƙinsu. To haka samu haka ita kanta wannan kamfanin za ta nemi ma'aikatan nan ta sanar da su cewa fa ci gaba da zaman ku a ma'aikatanmu ba zai yiwu ba. Za ta tattauna da su a ƙarƙashin kashi na 20 na dokan ma'aikata na ƙasa. In ta sanar da su, to a nan in ta ba su sanarwa ta ba su lokaci, a nan kuma za ta iya sallame su daga aiki. Amma kawai haka ta tashi cewa ta kore su ba tare da ta sanar da su ba, to din ne za a ce sun saba ƙa'ida.
Wannan hali da ake ciki yanzu a Najeriya inda gwamnatocin jihohi ba sa iya biyan albashin ma'aikata, yanzu sai su ci gaba da aje waɗannan mutane ba sa biyan su albashi, ko kuma dai sai su kira ƙungiyar ƙwadago su ce musu ba ma iya biyan albashi za mu kori ma'aikata? A irin wannan yanayi da yawa za ka ji ƙungiyoyin ƙwadago za su ce su yi barazan su ce za su shiga yajin aiki.
Haka yake al'amarin. Yawanci in aka samu mishkila irin wannan, ƙungiyar ƙwadago za su ce za su shiga yajin aiki. Amma shin abin tambaya shi ne, kamfani ko gwamnati ta ci gaba da ajiye ma'aikata ba tare da tana biyan su haƙƙinsu ba, a nan ma shi kansa ya saɓawa dokan aiki na ma'aikata, wato Labor Act, ko abin da ake ce collective bargaining, ko wato doka na yarjejeniya tsakanin ma'aikata da wanda ya ɗauke su aiki. Cewa in su ma'aikatan ne yanzu suka tashi su faɗa wa bankin to mu fa ba ma son muku aiki, su aje aikin su bar musu aiki, kaga a nan su ma za su iya karya wannan bankin kenan. Domin bankin watakila sai ta koma ta nemi wasu ma'aikata ta kawo su gun aiki.
Me yasa shi ma'aikaci yake da ƴanci ko ku suke da ƴanci su cewa wanda ya ɗauke su aiki ya ishe mu mun bari, amma wanda ya ɗauke su aiki bai da ƴanci ce ya sallame su shi sai ya kira ƙungiyar ƙwadago sun tattauna tukun?
A Hajji Sabo, kowanne daga cikinsu a bisa ƙa'ida na shari'a na doka yana da dama, in yau baya son ma'aikata a ƙarƙashinsa ko kamfani ne ko gwamnati ba ma son ma'aikatan nan sanarwa kai ake bukata sanar da su
to
ba ma bukatan ku abun aikin ku amma babu doka kamar yadda muke magana kashi na 20 din nan ba wai ya haramta ko ya ce kamfanin ne ko gwamnati ba ta isa ta kula ma'aikatan aiki bane
minista Ngige yana barazana cewa gwamnatin tarayya za ta janye lasisin bankunan da suka kori ma'aikata bayan an ba su umurnin cewa kada su kori ma'aikata wai status quo wai abin hali da ake ciki a zauna a haka to wannan ne yake dan daure mana kai cewa shin gwamnati tana da hurumin ta cewa dan kasuwa mai zaman kansa cewa bai isa ma'aikaci sai ya ga ma'aikata da zai dawo kuma ba zai ga lokacin da zai sallame su
haji sabo an sani a nan shine muka sake koma karkashin kashi 20 na dokan ma'aikata na ƙasa a nan su bankunan da ake magana akai a Najeriya sanar da ma'aikatar nan za su yi shi kuma ministan kwadago akan gaskiya in ya tsaya ya karanta wannan kashi na 20 da dokan ba inda aka haramta ma wannan bankunan ko kamfanoni cewa kar su sallame ma'aikatan su amma abin da dukkan mu gaba da zamu yi la'akari da su bankunan da shi kuma ministan kwadagon ya kamata a yi shine a yi tunani shin in aka kori ma'aikatan da halin da ƙasa ke ciki in aka koma halin tsaro da sauransu za a iya ce to in aka kore su wayannan mutane ina za su tafi ina za su samu abinci da za su ci ina inda za su samu ayyukan da za su yi yana iya kawo wani kalubale ga aiki harkar tsaro ta ƙasa amma a tsoratar da banki ko a musu barazana cewa in kuka kori ma'aikatan ku za mu soke lasisin ku hakan gaskiya wannan magana da shi ministan kwadago yayi bai shi bisa ga kan kaida ba amma su kuma bankunan ya kamata su yi la'akari da cewa ba wai kawai za su tashi kori ma'aikata kawai haka bane ya kamata su yi la'akari su ma kansu da abin da ƙasa ke ciki amma ana aiki ne ko ana tafiyar da kasuwanci don a yi riba in aka tabbatar cewa ma'aikatan da ke karkashin banki ko ba su da aikin yi to babu doka da ya hana wannan bankin ko ma'aikata ko wannan kamfanin ko ma'aikacin gwamnati ne sallame wannan ma'aikatar aiki amma duk abin da za a yi ne a yi lalashi yadda ba za a samu miskila musamman ta tsaro a ƙasa ba
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasira da Muhili Kaya da lauya Hassan Liman da Cubashi Radio Done wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To madalla halin yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari karatu daga Alkur'ani mai tsarki. Sadaqallahul azim yanzu kuma mun zo ga shirin mu na karshe labarai wannan karon a takaice
a yanzu haka dai an kammala zaben fidda gwani na yan takarar shugaban kasa Amurka yanzu abin da kai rage shine babban taron jami'in biyu wanda za a gudanar a cikin watan Yuli tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton dai ta yi nasara da babban rata a zaben na jiya talata wanda aka yi a nan Washington DC don farko dai ta samu kuri'un da ke bukata wanda take bukata na wanda ya nuna cewa ita ce za ta zama takarar shugaba kasa a karkashin tutar jam'iyyar Democrat yanzu haka Hillary Clinton da abokin karawanta na jam'iyyar tasu Bernie Sanders sun tattauna a jiya jim kadan da kammala zaben Sanders ya alkawarin samar da yanayi mafi yada kidar sassauci Sanders yana magana ne sa'ilin da yake amsa tambayoyin manema labarai yana cewa jam'iyyar Star Democrat tana tare da ma'aikata yace tun da jimawa ne ya kamata a ce an sauya manufofin jam'iyyar tasu mutane dai masu ra'ayin sassauci sun sha fada cewa jam'iyyar ta faye sakwasakwa a wasu al'amura suna cewa sautari sai kaga tana samun daidaito da jam'iyyar Republican wanda yake yana nuna cewa kusan dukkan dan jumar ne Clinton bata bayyana abin da ya wakana tsakaninsu da Sanders ba a tattaunawar tasu jiya Talata. Sai da jami'an campaign dinta sun bayyana wa kamfanin lancin labaran Reuters cewa tana kokarin ganin yadda za su hada karfi da karfi ne domin taka Donald Trump bai burki wajen zama wa shugaban Amurka.
To madalla masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci, sai kuma can an jima za ku sake jin mu cikin shirin har sai da wasu sabon shiri. Kamar nan a madadin Ladan Ibrahim ya wadda ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Chubashiro Diodone wadda kula da aka gabatar da shirye-shirye mu, da ma injiniya Malam Zubairu da ya rika masa. A nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, sai an jima.